الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا الهميس 21 ga watan Sha'ban hijran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da 1435 daidai da 19 ga watan June shekara ta 2014 a ci gaba da karatun littafin Sunan Ad-Darimi na al-Imam al-Hafiz Abdullah ibn Abdurrahman Ad-Darimi As-Sarmaqandi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna karkashin kitabul muqaddima a inda in ba manta ba malam ya tattara bayanai masu muhimmancin gaske dangane da abin da ya shafi dungurungum din rayuwar mutum musulmi yanda ya kamata ya gudanar da komi in ba manta ba a karatun da ya gabata malam ya kawo mana hadisin Qaraza dan Ka'ab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda a inda muka ji cewa Sayyidina Umar dan Khattab ya tada su shi da wasu daga cikin mutanen Madina ya tura su su tafi da'awa domin yada addinin Allah sannan Sayyidina Umar ya tsaya yi musu cikakken bayani na irin al'umman da za su je su cidda da kuma irin yanda ya kamata su kira su zuwa ga addini da kuma kappa da taka tsantsan da Sayyidina Umar dan Khattab ya nuna musu su yi a fuskan da'awa. To bayan da muka karanta wannan asari da kuma wannan kyakkyawan fuskantar wanda Sayyidina Umar ya yi ma waɗannan malamai da za su tafi kira da kuma karantar da addinin Allah, to sai muka zo da wasu bayanai kamar yanda a cikin wannan sharhi mai suna Fathul Mannan sharhun wa tahqiqun kitabud darimi al-musamma al-musnadul jami' wanda babban malami as-sayyid Abu Asim Nabil bin Hashim al-Ghamri yayi Allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi cewa wasu makalkale ma wannan bayani na Sayyidina Umar da cewa ma kwata-kwata yana kyaman hadisai ne kamar yanda wasu bangarori na Mu'tazila suka dauki wannan saboda su Mu'tazilawa kamfani ne mai girman gaske mai fanni da kuma ababen da suke sana'antawa da ya sha bamban da abin da wancan fanni yake sana'antarwa. Wasu ba su yadda da hadisan annabi ba dungurungum hadisin magana ko hadisin aiki. Wasu daga cikin Mu'tazila kuma sun yadda da hadisin magana ba su yadda da na aiki ba. Wasu yadda da na aiki ba su yadda da na magana ba haka dai za ka rika samun bugun juna sakamakon 'yan bid'a ne su duka. Waɗanda suka zo mana ƙasan nan su ne waɗanda ba su yadda da hadisi ba dungurungum su ne kuke ce ma 'yan ƙalaƙatu. To wani fuska ne su ko wani yanayi ne su daga cikin fuskokin i'tizali. To sai suka yi carar suka ce to ga Umar ɗin na kuma ai yana kyaman hadisan har gashi ya hana karantar da su shine sai malai yazo da bayanin me Umar yake nufi dan so da dama maki baya bayanin abin da yake na hakika zai magana abin da zai goyi bayan ra'ayin shi ne koda ko ba abin da aka fuskanta kenan ba su kuma ɗan shi'a sai suka carab suka cafki wannan magana suka ce to gashi ma saban naku da kuke goyon baya ga sayyidina Umar na masa barazana domin yana tsoron kirkire-kirkiren ƙarerayin da suke ma annabi yayi yawa har gashi yana masa tsawa da cewa in ba su bari ba duk ma zai kore su to malai yazo da bayanai da ke ƙaryata abin da ƴan shi'a suke riyawa suke faɗi dangane da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zango na uku sune khawarij waɗanda suke adawa da wasu daga cikin sahabbai musamman sahabban da ke tare da sayyidina Ali ibn Abi Talib cewa duk wasu hadisai da suke kawowa suke danganta su zuwa ga annabi su fa ba su yarda da su ba to sai suka makale ma wannan magana na sayyidina Umar da cewa ai gashi ma an samu sayyidina Umar yana fada ga ire-iren ku da kuke ruwan hadisai cewa ga abinda annabi ya ce alhali bai ce ba shine sai malam din ya kawo mana hanyar da za a bi a basa ansa a bayyana cewa sayyidina Umar inda ya fuskanta daban da inda su kuma bid'an su ta fuskanta daban to duk waɗannan batattu da abokan rakiyar su wannan sharhin da malai yake mana to yana fayyace mu al'umma hanya kyakkyawa da za su rika bi wajen fahimtar nasoshi ba fahimta na dirkaniya ba to in ba manta ba a baya malam ya kawo mana magana Ibnu Abdul Barri to amma sai ya ce tana da bukatan ƴan gyare-gyare cikin maganganun da yayi amma sai ya ce kafin ya biye gyara maganganun da babban malami Hafizul Maghrib Ibnu Abdul Barri An-Numari Al-Maliki yayi to zai kawo maganganu na wasu malamai tukuna waɗanda suka yi ƙoƙarin fayyace yadda wannan asari na sayyidina Umar yake nufi ba wai sayyidina Umar yana zargin malaman da ke karantar da hadisi ba ne ba kuma yana hana karantar da hadisai ba ne sai dai akwai abin da sayyidina Umar ya hara kamar yadda aka samu shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a san da yake raye ire-iren waɗannan matsaloli sun taso annabi ya faɗi irin maganan da Umar ya faɗa ko shigenta to shin shi ma annabi ya hana karantar da hadisan ne kuna gane wannan da kyau ko duk malam zai kawo mana wannan shi yasa a karatu kafin ka furta kalma kwaya daya ka tsaya ka bi farkonta da tsakiyanta da ƙarshenta ya kasance kana da kyakkyawan ilimi da masaniya a kai kafin kai magana in ba haka ba za a rika samun tibka da warwara ina fatan mun gane wannan da kyau to lokacin da ko tibka da warwara ya nemi ya faru in tsoron Allah bai kama zuciya ba to sai ƙarya ya faru da kuma yaudara Allah madaukin sarki ya kiyaye malai ce kala al-khatib babban malami khatib al-bagadadi ya fadi fi sharhi ashabil hadithi ba'da riwayatihi li hadith al-bab a cikin littafin shi da ke bayani dangane da abin da ya shafi sharafu ashabil hadis ɗaukaka da martaba daraja da kima da Allah madaukin sarki ya yi ma ma'abuta hadisi jama'a duk lokacin da mutum ya zama ɗalibin hadisi ne kuma Allah madaukin sarki ya ɗaga darajan shi da martaban shi ya cimma matsayi na zama malamin hadisi to Allah madaukin sarki ya mai daraja da kima kai taka tsantsan dangane da al'amarin shi in ba haka ba da annabi kake yi jama'a mun gane wannan da kyau ko shi yasa malaman suke rubuta littattafai dan gane da sharafu ashabul hadis kuma har ya kai ga manyan malamai irin su Ibn al-Qayyim suna cewa ahalul hadithi humu ahlar rasuli fa in lam yasabu nafsahu am fasahu sahibu ai su tawagan hadisi sune tawagar annabi in ba su dace na yin abota kai tsaye da annabi ba saboda ba su zamani ko zango ɗaya da shi ba to ai sun yi abota sun yi zango da hadisan shi shi yasa girmama annabi yana tabbatuwa ne ta hanyar girmama maganganun shi da bibiya da kuma martaba waɗanda sune ƴan dakon sakon manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to lokacin da al-Khatib al-Baghdadi a cikin wannan littafi ya kawo wannan ruwaya dangane da abin da ya shafi zantuttukan sayyidina Umar ga malaman da ya aika da'awa sai ce in qala qa'il da za a sami wani mai zance ya ce ma wajihu inkar Umar ala sahaba to wannan menene wajihin ire-iren wannan inkari da aka samu sayyidina Umar ya tattara sahabbai yana yi dangane da riwayatihim ar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama akan ruwayansu dangane da hadisin annabi wa tashdidihi alaihim fi zalika da kuma irin yanda aka samu sayyidina Umar yana kausasa maganganu dangane da wannan yawaita riwaya da yake cewa suna yi ya za fassara maganar sayyidina Umar kila lahu to da za a samu ne irin wancan tambaya al-Khatib al-Baghdadi yace to ga irin ansan da za a bashi sai ya ce innama fa'ala zalika umaru ihtiyatan lid-din ai abin da yasa sayyidina Umar ya faɗi wannan magana shine kokarin kariya da sa ido dangane da al'amarin addini wa husnul nazarin lil muslimina da kuma kyakkyawan kaffa kaffa da yake dangane da musulmi da kuma irin ilimin da zai kai zuwa ga musulmi da irin ababen da zai shiga cikin tunanin musulmi jama'a mun gano wannan da kyau ko domin jama'a ba kowa ne ake bari a cikin al'umma ya bude baki ya magana a madadin addinin musulunci ba ire-iren waɗannan abubuwan ne sayyidina Umar yake kokarin hanawa za ku zo za ku ji idan waɗanda suke karatun na asali a gaban annabi an ɗaga masa hannu to shi kuma wanda ya tsinci abin dare ɗaya to shi kuma me za a ɗaga mashi jama'a mun gano wannan da kyau ko kyakkyawan sa ido ne dangane da ɗan kazallaha dangane da abin da ya shafi ilimi da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da sayyidina Umar yake yi kamar yadda Khatib al-Baghdadi ya ambata mala yace li annahu khafa an yunakkilu an al-a'mal yace babban abin da yasa sayyidina Umar ya dauki wancan mataki domin ya ji tsoron kada su rika dogaro da wasu hadisan da basu tabbata ba suna kokarin diggo ma jama'a ayyukan da Allah madaukin sarki bai sa su ba wa yattakilu ala zahiril akhbar kawai su kalli zahirin hadisi su kalli tsuran fassarar larabci na hadisi kadai sai su tsago fahimta da fassara sai su jefa ma al'umman musulmi alhali ko ba abin da annabi yake nufi ba kenan walaysa hukumu jami'al ahadis ala zahiriha mala yace domin mafi yawancin hadisan annabi hukunce-hukuncen da suke dauke da su ba wai hukunci ne wanda yake da alaka da doran zahirin wannan hadisin ba akwai wani fiqhu damfara a cikin hadisin wanda in mutum bai goge ba ya koshi da ilimi da ya koya daga ƙwararru fitattun malamai ba ba zai iya gano waɗannan abubuwan ba wala kullu man sami'aha arafa fiqhaha malam khatib yake cewa ai ba kowa ne kawai daga ya ji hadisi ko daga ya tsinci hadisin da ya rena larabcin shi kawai ya karanta kuma zai iya fahimtan asalin fiqhun da ke cikin hadisin ba ire-iren waɗannan masu karambani to sune sayyidina Umar yake dora hannu akan su cewa su bari hadisan manzon Allah ba abun wasan yara bane mala yace faqada yaridul hadis mujmalan mala yace hadisi zai iya zuwa da hukunce-hukunce a dunkule wa yastambitu ma'anahu wa tafsiruhu min ghairihi to amma asalin fassaran wannan hadisin da kuma sakon da hadisin yake dauke da shi to a cikin wani hadisin yake kuna fahimtar wannan da kyau ko in ka kalli asalin fassaran hadisin a larace to sakon ba zai bayyana ba dole sai ka dauko wani hadisi dan uwan shi ne zai fassara shi ko sai ka gayyato wasu ayoyin alkur'ani a bisa fahimtar annabi da sahabbai ne sannan ne za su iya fassara maka wannan hadisin in ba haka ba sai ya ta samun darkaniya to shine sai sayyidina Umar sai kokarin dakile irin wancan bahaguwar fahimtar kuna gane wannan da kyau ko da dora waɗanda yake ganin sun dace sun cancanta su wannan aiki ba a bisa rudani ba fa khashiya Umaru khatibi yace sai sayyidina Umar ya ji tsoron an yahmil hadith ala ghairi wajihi arka zuwa ana fassara hadisan manzon Allah ba a bisa yanda suke ba jama'a mun gano wannan da kyau ko kaji mutun na fassara hadisi ko yana fassara aya da za a bude mai makoman mai irin wannan aiki a lahira ya gani wallahi zai hade zuciya ya mutu jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko saboda gaba daya ba abinda annabi yake fadi bane ba kuma manufan Allah madaukakin sarki bane shine sayyidina Umar yake kokarin take wannan da dakile ta ba wai yana hana karatun hadisi ko karantar da hadisi ko yana barazana ga malamai da daliban hadisi bane mala yace au yu'khadhu bi zahiri lafzihi ko kuma kawa kalli zahirin lafazin hadisi wal hukmu bi khilafi ma ukhida bihi sai kuma ya kasance hukuncin da hadisi yake dauke da shi ya fa saba da abinda mai fatawa yake dauka ya fatawan da shi mana hadisi yayi gabas shi kuma kawai sai dauga sai yamma kuna fahimtar wannan da kyau ko to duk wanda bai fahimci wannan ba to shine sayyidina Umar yake cewa kar ya sake ya shiga cikin wannan harka ba harkan shi bane mala yace wa nahu min hazal ma'ana kwatankwacin abin da ke damfara da ma'anan bayanan da mala yake mana anan hadisu mu'az shine hadisin mu'azu wa qawluhu lin nabiyyi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama mu'az yace ma annabi afala ubashshiran nasa shin ba na je in yi wa mutane bishara ba kun tuna tafiyan da aka yi tsakanin Mu'az dan Jabal da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama inda annabi ya goye Mu'az a bayan jakin shi tafiya ta mika suka lola sai annabi ya karantar da shi dangane da abin da ya shafi haƙƙin Allah akan bayi da haƙƙin bayi akan Allah da makoma da abubuwa ire-ire masu dimbin yawa wanda wannan hadisi kwaya ɗaya tallin tal da za a zauna a yi kokarin yi ma al'umman annabi sharhin shi to da al'umma sun rabauta kuna fahimtar wannan da kyau jama'a to da ya gama duka cewa duk wanda ya mutu bai taba shirka ba zai shiga aljanna sai Mu'az ya ce a manzon Allah bari in je in yi wa mutane bishara saboda su ji daɗi hankalinsu ya kwanta yana faɗin haka kala sai annabi ya ce la karka sake kai musu bishara rabu da su fayattakilu in kai musu wannan sai su dogara da wannan su ki aiki su ki komi ce tunda ba sa shirka to bari su mimmike kafa to kaga mutumin da bai fahimci wannan sakon ba sai ya ce annabi ya hana ma karantar da hadisi kun gano wannan da kyau ko sai koma irin zargin da yake ma Umar kuma ya koma yana ma annabi shi ma cewa gashi an hana ma karantar da hadisin ya dauki fahimtan shi shine fahimtan annabi ya dauki fassaran shi shine fassaran annabi wannan kuma kwata ne wa qaulin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama li ali haka dauko maganan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya fadi ma sayyidi ali wa qad aqbala abubakar wa umar sanda nabi ya gaya ma sayyidina ali wannan magana abubakar da umar ne suka fuskanto suna tahowa za su zo majalisin annabi suna tahowa sai annabi ya ce hazani sayyida kuhula ahlil janna kaga waɗannan mutum biyu to su ne shugabannin dattawan aljanna duk wani dattijo na aljanna to waɗannan su ne shugabannin shi la tukhbiruhuma ya ali annabi ya ce amma ali kakka gaya musu kun ga wannan da kyau ko to kenan annabi yana faɗin magana yana cewa boye kenan kara faɗi to menene yasa kuma a bayan annabi kuma gaya sun faɗa kuna fahimta to dole ne sai an zauna an karantar da kai wannan in gaje ka karanta al-mustashriqun al-kuttabil mu'asirin waɗanda suke faɗin maganganu waɗanda babu ladabi cikin al'amarin addini da malamai zaka samu suna ce masu sayyidina ali da su mu'azu da sauransu maciya amanar annabi saboda annabi ya ce kasi ya ba su amana sun ci amana a bayan bashi saboda ba su da ladabi ba su da da'a kun gano wannan da kyau ku shi yasa suka yi ma annabi wannan to in ba karantar da kai ilimi ba kawai sai ka suri littafi ɗaya daga cikin littattafan waɗancan kana ganin da larabci suna kiran sunna suna kiran kaza sai a waye gari ka yi ma addini anna ba gyara ba kun gano wannan da kyau ku shi yasa littafin difa'un anis sunna wa raddi shubahil mustashriqin wal kuttabil mu'asirin littafi ne wanda zai fara haska maka a halatul bida'iyya ne neman iliminka a zangonka na farko domin ka gane hadarin waɗancan mutane domin kai kaffa ka tsira da addininka da imaninka Allah madaukin sarki ya tsare mana addininmu kila fi tafsirihi to malam da ya kawo waɗannan misalai guda biyu sai ce malamai sun yi bayani dangane da fassaran waɗannan bayanai cewa ashfaka alaihima minat taqsir fil amal abinda yasa annabi ya ce a bar su tukuna kada a gaya musu saboda kada mutane su gajarta ko su takaita aiki su ga cinda ba sa shirka to ai ba sai sun yi aiki ba cinda su ne shugabannin dattawan aljanna aikin da suke yayawa ma bari su rage kuna fahimtar wannan sai annabi ya ce basu karka gaya musu domin su ƙara kwazo matsayi da ɗaukaka ya ƙara ƙarfi to shi ma sayyidina Umar ai abin da ya bayyana kenan yace domin za ku isa garin nan ku je ku tarar da mutane ne masu sha'awan karatun alkur'ani duk garin haka ake to in kun je ku dora su a haka sai dai ku karantar da su abin da ya zama lalle na addini domin su ɗauka su kiyaye don su rabauta su amfana cha nake abin da makaranta Umar ya faɗi kenan to amma sai aka dauki maganan aka juya ta sama ta koma ƙasa aka koma aka yi ta faɗin abubuwan da ga su ga irinsu Allah shi kiyaye qala al-khatib khatibul bagdadi al-qalamin shi bi kafi ba yake cewa wa kazalika nahya umar as-sahaba haka ma wannan hanin da sayyidina umar ya ma sahabbai an yaksiru riwayat al-hadith yayi haka ne na hana su yawaita ruwayan hadisi ishfaqan ala nasi an yunakkilu anil amali ittikalan anil hadis saboda kada mutane su watsi da aiki ko su kantaro ma kansu ayyukan da yafi karfin su har su waye gare su watsi da shi in an taba su ce hadisan ne suka kawo rudani kuna gano wannan da kyau ko to ishfaqan lahum to sai sayyidina Umar sai ya hana wannan وفي تشديد عمر ايضا على الصحابه في روايتهم dangane da kuma irin tsawon da sayyidina Umar yema wasu daga cikin sahabbai kaman yanda muka ji cewa ya ja kunnan Abu Huraira da Ka'ab sannan kuma da Abu Dharr da Abu Darda da wasu kaman Ibn Mas'udin mala yace yayi haka ne وفي روايتهم حفظا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم saboda ya bada kyakkyawan kariya da tsaro ga hadisin annabi wa tarhibin liman lam yakun min as-sahaba da kuma tsoratar da duk wanda ba daga cikin sahabbai yake ba an yadkhula fi sunan ya kutsa cikin sunnoni ma laysa minha ya shigo da abubuwa ya kutso da su cikin sunnoni abinda samsam ba sa ciki kun gane wannan da kyau ku misali ya ga Abu Huraira na ta ambaliyan hadisi Ibn Mas'udin Abu Darda da sauransu suna ta hadisi to shi ma sai ya ce shi ma fa ya kama da shi ma fa ya hadisi sai ya rika shigo da abubuwan da ba sa cikin addini kwata kwata cikin al'amarin addini saboda bai da kwarewa bai da gogewa bai da cancantan ya waɗannan abubuwan to sai Sayyidina Umar sai ya zara ido ga waɗanda su sahabban ne da suke da wannan kwarewa da dacewa da cancanta kenan ya tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro jama'a mun gane wannan da kyau ko to kuma wannan sakaci da sassaucin da aka yi a lokacin tabi'ai da tabi'ut tabi'ina da tabul atba shi ya haifar da duk waɗannan miyagun aqidin da kuke gani aqidan qadariya aqidan murji'a aqida na mu'tazila aqida na jabariya aqida na khawarij rafida da waɗannan asha'ira maturidiya kullabiya da duk wasu batattu da annabi ya lissafa a hadisi yace su 72 za su bayyana to a wannan lokacin ne duk akai kwankin kasan su ku faji mutane ne suka samu Hasan al-Basri wanda saboda ilimin Hasan al-Basri ce mai ake sayyid at-tabi'in ba wata makaranta da Allah madaukin sarki mata albarka a zamanin Hasan al-Basri irin makarantan shi yana zaune lokacin aqida ta khawarij aqida ta yi karfi khawarijawa suna cewa duk wanda ya zinubi to ya kafirta jinin shi ya halatta in ya mutu ya shiga wuta har abada ba zai fita ba a lokacin kuma aqida na irja'i ya fara shigowa su kuma suna cewa duk zunubin da mutum yayi to imani iri ɗaya ne imani daskararren abu ne imanin shi irin imanin annabawa da manzanni ne da mala'iku ba abin da ya taba imanin shi kuma in ya mutu ma aljanna zai shiga to sai mutane suka shiga rudani dangane da irin wannan bayani da waɗancan khawarijawa da waɗannan murji'awa suke yi to sai suka zo sai suka sami al-Imam al-Hasan al-Basri wanda shine babban malamin ahli sunna wal jama'a sai mai tambaya domin ya fidda su daga bala'in da suke ciki sai ce to kun ga wannan babban matsala ne da bari in samu lokaci in yi nazari in yi bincike dangane da nassoshi dan a zo a fayyace ma al'umma abin da ya kamata dalibin shi fa na zauna fa kawai sai muke cewa ko malamin riga mun gama bincike akan haka kawai saboda kai ku ji manzilatun baina manzilataini kawai duk wanda ya aikata zunubi in musulmi ne to shikenan shi ba mumini bane shi ba kafiri bane ya shiga wani aji na tsakiya in ya dawo ya tuba to ya zama mumini in bai dawo ya tuba ba to shikenan ya zama abin da ya zama Hasan al-Basri ce wannan irin shiririta ne haka to wannan shine asalin i'tizali mun gano wannan da kyau ko dillata tafan da suke bayani akan firaq kaje ka karanta al-far'u bainal firaq ni al-milal wan nihal ni al-fisal fil milal wal ahwa'i wan nihal ni kaje karanta duk zaka ji irin waɗannan bala'o'i da waɗannan musibobi da suka zo suka faru jama'a muna fahimtar wannan da kyau ko Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu to duk irin waɗannan bala'o'i ne suke kokarin tattoshewa ga waɗanda ba su da kwarewa da gogewa a harkan su fado su zo su shigo da abubuwan da ba na addini bane su shigo da abubuwan da ba sunna bane a cikin al'amarin addini mare ce domin li'annahu idza ra'a as-sahabiyyi al-maqbul al-qawl in yaga sahabi wanda yake fadin magana kai tsaye a karba والمشهور بصحبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما وندي شهارة لتشوى صحاب النبي نيشي قد تشدد عليه في روايته أنسان تامي دنجني ديو الروايوي ديكي كان هو أجدر أن يكون للرواية أحياب تشوى النزي بسورتا دفرقتا درازنا dangane da shigo ma hadisi abin da ba sa ciki sai ga a kaman wani ma an ce kaza to ya kamata in yi taka tsantsan jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko Allah ya shiryar da mu mala yace wa mayil kishaytan fi nafsi mala yace kuma wannan zai zama babban kariya da tare kofan abin da shedan yake kokarin jefoma jefawa a cikin zuciyar masu neman shuhara ma san a san su ma san kaza da yake min tasinil kazibi ne zo ya kawata musu ya kera musu ya musu kwaskwari ma na ƙarya to wannan zai shigar da arhabu tsoro a zuciyansu cewa masu fadin gaskiya ma ga matsalan da suka fada ina ga ku da ke fadin ƙarya jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan tsoro zai fada zuciyansu za su taka tsantsan dangane da yi ma annabi ƙarya summa stadalla aidan bi hadisi umar sannan sai khatib al-bagdadi ya kafa hujja da hadisin umar wa talabihi min abi musa al-ash'ari da umarnin da ya ba abu musa al-ash'ari shahidan yashhadu annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallama hadis al-isti'zan in ya hana hadisi to dan menene zai ritsa Abu Musa al-Ash'ari yace sai ya kawo wanda zai shede shi dangane da abin da ya shafi hadisin neman izini wata rana matsayin Abu Musa gwamna ne na Sayyidina Umar ya kawo ziyara Madina gidan Sayyidina Umar da yazo ya sallama to sai tarar a lokacin akwai rashin jituwa da hatsaniya ya faru tsakanin Umar da matan shi suna cikin gida ana ta dauke ba dadi ana ta abubuwa da ya sallama daya biyo uku Umar bai ansa ba sai kama hanya ya tafi ashe Umar na jin shi to bayan da Umar ya fito sai ya tambayi mutanen da ke nan kobar gida ba muryan Abu Musa naji ba suka ce shine to yana ina suka ce ai da ya sallama baka ansa ka bashi izini ba sai juya ya tafi sai ce ku kira shi bayan da yazo sai ce kai me yasa baka jira na ba sai ce ai da ne annabi ya ce duk wanda ya sallama ya nemi izini ba bashi ba to ya tafi yace wannan abin da kai kuma ka fadi annabi ne ya fada yace eh yace je ka nemo wanda zai yace ya ji tare da kai in ba haka ba sai na baka kashi kaga inda ya tabbata ya hana hadisi sai Abu Musa kuma yanzu sai ce shikenan je ka kun gano wannan da kyau ku amma yanzu yana neman wane ne ya ji hadisin yana ma neman hadisi shine sai ya tafi tsangayar da malaman ansar suke zaune yace da Allah jama'a ba wanda ya ji hadisi kaza sai suka ce ai mu duka ma muna ran annabi ya fada sai ce to ga abin da ya faru da ni ga Umar sai suka ce kai yaron nan Abu Sa'id al-Khudri je kai mai shaida ba ma sai wasu manyan malamai sun je ba kun gano wannan da kyau ko shine aka turo wani dan islamiya shine sai yaje sai ya ga ma Umar sai Umar yace to Allah ya soka to zauna mu yi harkan office jama'a kun gano wannan da kyau ko to malam sai kawo wannan hadisi domin ya ƙara nuna mutane irin bahaguwan fahimtar da ya shige su to sabanin abin da Sayyidina Umar yake a kai ne to jama'a irin waɗannan bayanan to su ne gina addini da kuma gina ɗalibi da koya ma ilimi yanzu ga an kawo maka asarin ga wasu kawo ma asarin hari to kuma yanzu an maida martani a cikin ilimi ba zagi ba cin mutunci kuna fahimtar wannan da kyau ko to wannan shine an koyar da kai ilimi kuma an gina addini Allah ya tsare mana imaninmu qala abu asim mala yace abu asim yace المحقق هذا الكتاب وندي تحقيقين ون اللتافي چوا فأما قول بن عبد البر كاغا مغانا ابن عبد البر وندا مالي چه زي متتاكي بيكو زي چه جارانتا mun karanta a karatun da ya gabata anna haditha qurada innama yaduru ala bayanin yace wannan hadisi na qurada duk inda yake ya komo bayan ne ya ruwaito shi walaysa misluhu hujjatun fi hazal bab yace to akan irin wannan matsala in bayan ya ruwaito hadisi bai zama hujja kwata kwata yanzu malam ya komo mana duniyan isnadi kenan mun gano wannan da kyau ko ka san duk wanda yake bilimbituwa cikin harkan hadisi sai an zo jarh wa ta'dil ne ake barin shi dan dama in ka iya fadin hadisi munkari ko hadisi kaza wannan ai ta'rifat ne shine mustalahun ai amma ilmul hadis da zaka iya gano illa da zaka iya jarrahawa ko ka wassaka ko abin da ya kama da haka wannan shine ilimin hadisi ai yace to shi bayan din nan ba hujja bane inji ibnu abdul barri to sai mala yake cewa fa haza kalamun wannan magana la yaliqu min mithl ibnu abdul bar gaskiya bai kamata ta fito a bakin babban malami masani kamar ibnu abdul barri ba al hafiz al mujtahid babban mahaddaci mujtahidi jama'a mun gano wannan da kyau ku babban malami mujtahidi jama'a kun ji inda yake malamai ladabi ko kuskure fa ibnu abdul barri yayi a matsayin shi na wanda ba masumi ba amma ku ji irin yanda ake fuskantar shi da kalmomi na girmamawa kalmomi na martabawa kalmomi na bayyana kiman shi a duniyan ilimi aka ce hafiz mujtahid malai ce li annahu idza kana bayan to in ya zama bayan wa huwa ibnu bishr wanda shine ibnu bishr al-ahmasi sabtul hujja tabbatacce ne kuma hujja ne abinda malaman hadisi suka fadi laysa bi hujja ya zama ko ba hujja ba kaman yanda ibnu abdul bar ya fadi fi hazal bab a irin waɗannan matsaloli faman huwa al-hujja billahi alayk to me hujja don Allah ibnu abdul bar bangaro wannan da ke waye zai zama hujja in irin bayan da dukkan malamai suke ijmai akan mutumin kirki ne hujja ne to kuma yau babban malami mujtahidi kaman ka ibnu abdul barri ya faɗi wannan to muna gama kai ga Allah waye zai zama hujja ana fahimtar wannan da ke ku la shakka mare ce ko tantama da shakka da tambaba babu anna hazihi min hafawatil hafiz ibnu abdul bar wannan yana daga cikin tintuban harshe na babban malami ibnu abdul barri wallahu yaghfiru lil jami' yace Allah zai gafarta ma kowa da shi ibnu abdul bar da mu ma in mun yi kuskure da kowa ma Allah ne yake gafara jama'a an fahimci wannan da kyau ku Allah madaukin sarki ya sa mu dace waɗannan su ne malaman Allah kun ji irin yanda in sun gano malamai sun yi ba daidai bai ne suke gyaran kuskurensu ana fahimtar wannan da kyau ku da addu'a da bayyana ilimi amma sabanin wannan ku to sunan shi ta'addanci Allah ya tsare mana imanin mu bal hadisi bayan sabitul la yashukku fihi malai ce to kaga wannan hadisi na bayan tabbatacce ne ko shakka babu an amirul mu'minina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu hadisin ya inganta daga Amirul Mu'minin Umar dan Khattab Allah madaukin sarki ya kara mashi yarda farwatuhu sikat malai yace wadanda suka ruwaito hadisan kafin su amintattu ne wa ma'anahu sabitun kuma ma'anan da asarin Umar yake dauke da shi tabbatacce ne min gairi wajihin ta kowane irin fuska da aka ruwaito hadisin daga Umar yana dauke da kyawawan ma'anoni kuma hanyoyin sun inganta al-Umar radiyallahu anhu wa amma qawluhu amma maganar da ibnu abdul barri yace li annahu yukhalifu al-kitab wa sunna wai wannan hadisi ya saba ma al-qur'ani da sunna wa yu'ariduhuma yana karo da al-qur'ani da sunna falaysa kazalika malai yace al'amarin ba haka yake ba li imkani tawjihihi saboda za a iya hada hadisan gaba ɗayan su da kuma awayin baki ɗaya ba tare da karo ba. Kuna fahimtar wannan? Za a iya hada su ba tare da wani matsala ba. Wa izalatul ishkal, kuma za a iya kawar da duk wani ishkali al-zahir minhu wanda ya bayyana dangane da hadisin da kuma fahimtar hadisin, kama ta kaddama, kamar yadda cikakkun bayanai su gabata a cikin maganganun Khatibul Bagadadi. Wa qadara rawahu an bayan al-thika al-thikatul udul, bane ce amintattu adalai sun ruwaito wannan asari na sayyidina Umar daga babban malami al-bayan. Walam yanfarid bihi an Sha'bi, kuma ba wai shi kadai ya ruwaito karatun daga al-Imam Sha'bi ba, kama qala ibn Abdul Barri, kamar yadda ibn Abdul Barri ya fadi. Bal rawahu anhu aidan Mujalid, al-Imam al-Mujalid ya ruwaito hadisin daga Sha'bi. Wa Ash'as ibn Siwar, da Ash'as dan Siwar, fa aina al-infirad, malai ce ga waɗannan malaman sun ruwaito, to ina ne Ibn Abdul Barri ya ga cewa ai bayan ya kadaita da ruwayan daga al-Imam Sha'bi. Warawal Imam Ahmad fil Musnad, al-Imam Ahmad ya fitar da wannan cikin Musnad, yace haddathana Abdurrahman ibn Mahdi an Muawiyah ibn Salih an Rabi'ah ibn Yazid an Abdullah ibn Amir annahu sami'a Muawiyah ibn Abi Sufyan alal minbar yaqulu, yace ya ji Muawiya akan minbari yana cewa ayyuhan nas, ya ku mutane, iyyakum wa ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, ka shedun ku da kwararo hadisan annabi ba kan gado, illa hadisan kana yadhkuru ala ahad Umar, yace sai dai hadisan da ya zamanto ana karantar da su zamanin Umar, to ku dauko ku karantar da mutane. Fa innahu kana yakhifun nas fillah, saboda waɗannan hadisai suna tsoratar da mutane, suna ɗora su akan hanyar da za su yi taka tsantsan wajen bin Allah. Isnaduhu sahihun wa huwa shahidun li hadisil bab, mun gane wannan da kyau ko? Saboda abin da ke faruwa, mutane magana suke sun ɗauka su abokan aikin Allah ne, yanda Allah ke da daman magana su ma sai su yi. Addini ya zama abun wasa, kowa ya faɗi san ran shi a cikin harkan addini, ba su tunanin makoma. Shi sa sayyidina Umar sai ya ja kunne ya ce kul, kai ya ƙara jin haka, kuma kai ya ƙara gani. Sai ya koma ana karantar da al'umma tsaban abin da ya shafi yanda za su gudanar da tauhidi da aqida da ibada da mu'amala da sauransu. In ba wannan ba, gaba ɗaya sayyidina Umar sai ya ƙoƙarin dakatar da mutane cewa su yi abin da ya kamata. Allah ya shiryar da mu. Malam sai yake cewa na'am, wa amma ibn Hazm, kaga an gama da magana Ibn Abdul Barr ko? Kaga irin taqibatin da aka yi mai, irin gyare-gyaren da aka yi mashi dangane da abubuwan da ya fada. To Ibn Hazm al-Zahiri shi ma yayi tuntuban harshe, to shine malam zai bi gyara wannan. Abin da yasa zan karanto mana wannan duka, saboda waɗancan batattun suna ɗauko magana Ibn Abdul Barr suka ba hujja da ita domin rusa magana. Ga waɗanda su kuma suke ganin ai a bar mutane kawai su ta surudu cikin al'amarin addini ba kan gado, ce ba ga Umar kaza, kun gano wannan? Sai su kawo maganan sayyidina Ibn Abdul Barr su ce ai asarin Umar bai inganta ba, ku da kuke kokarin amfani da shi wajen titsiye mu. Sai su ɗauko maganan Ibn Hazm al-Zahiri sai su kawo, to shine malam zai bi zai hada maganganun gaba ɗaya sai musu rubdugu kwaya ɗaya don mu ci gaba da karatunmu cikin aminci. Fa qala al-kalamu alayhi, ai shi Ibn Abdul Barr da ya zo ko? Ai tsawaita magana yayi akan wannan hadisin. Fa taratan yabtiluhu, wani lokaci ce hadisin ma batil ne, ya lalata hadisin. Wa taratan yuwajjihuhu, wani lokaci kuma sai bayyana cewa akwai yanda za a fuskantar da hadisin a iya cin moriyar shi. Haisu qala fil ihkam, kamar yadda ya zo ya fada cikin littafin al-ihkam fi usulil ahkam, yace lam yadhkuru Sha'bi annahu sami'ahu min Qaraza, yake cewa ai Sha'bi bai fadi cewa ya ji daga Qaraza ba. Wa ma na'lamu anna Sha'bi laqiyahu, kuma yace kai duk cikin binciken da muka yi ba mu gano inda aka samu haduwa tsakanin Sha'abi da Malam Qurayza ba wala sami'a minhu kuma bai ma karatu a wajen shi ba balla shakka fi zalika yake ce kai ba ma shakka cikin maganan da muke fadi ba su hadu ba bai karatu a wajen shi ba to kun ga in ya zama ba su hadu bai karatu ba an samu me kenan eh an samu inqita'i kun gano wannan da kyau ku an samu inqita'i tsakanin shi sahabin dawa da kuma tabi'in kenan wani tabi'i ne ya gaya mashi an gano wannan da kyau ku sai dai zama irsali kamar inda kaba da kawo a larabce ta jawuzan amma ai asarin zuwa ga waye zuwa ga Umar ne ai inda ya danganta ga annabi ne sai ka faɗo wannan لأن قرزة رضي الله عنه يتدمنش قرزة مات والمغيرة بن شعبة أمير الكوفة أي يا رسول لو كتن شي مغيرة شي نغمنا الكوفة هذا مذكور في خبر الثابت المسند ابن عبد الإمام ابن حزم يتي وان شي نعبين داك أمبتا دي إسنادي تبتتشي وأول من نهى عليه بالكوفة قرزة بن كعب وندي فار سند متوان مغيرة دن شعبة أي شي قرزة دن كعب ومات المغيرة شيكو مغيرة يا رسني سنة 50 شكرة تام سنباين هجرة بلا شك وشعبي شيكو مشعبي أقرب إلى السبا إن أنكال ليش يابك مادة يارو علوكة yana dan karamin yaron da bai kai ga ruwaya ba kun ga wannan da kyau ku yaro ne fala shakka annahu lam yalqa qurada qad suka ce bai hadu da qurada ba fasaqata hadha alkhabar to daga nan in ya tabbata haka kaga an samu inqita'i ko to asarin ya watsi kenan kun ji maganan da ibn hazm shi kuma ya fada dangane da yi ma wannan hadisi ruddugu qultu malai ce to mu sai mu ce lam yasqut hadisin bai fada ba li anna ma zakarahu ibn hazm saboda abinda ibn hazm ya ambata fihi dangane da wannan ruwaya nazarun akwai abin za dan duba haka min wajhaini ta fuskoki biyu al awwal na farko qawluhu anna al mughira mata sanata 50 kun san ya ce mana mugira ya rasu hijira na 50 ko wa sha'abi shi ko alamatu sha'abi aqrabu ila siba a lokacin yana yaro karami laysa kazalika malai ce abun ba haka bane inna sha'abi wulida sanata 20 saboda sha'abi an haife shi hijira na da shekara 20 mun gano wannan da kyau ko akalla lokacin da mugira ya rasu yana shekara nawa sai shekara 30 ko waɗannan mutanen namu bakaken fatan nan wanda suke tsumburewa mutum ya kai shekara 30 ai akalla ba kasar ba dan tasa ai ina fatan kun gano wannan da kyau jama'a kun ji inda ake fitar da ilimi da hankali zai yadda ku shi ai bai shi jira da shekara 20 ila yace qabilaha yace aw wa ila qablaha bi sanatin wasu ka ce kafin ma shekara 20 da shekara 1 mana san da mugira ya rasu sha'abi yana da shekara 30 ko 31 fa kaifa yakunu aqrabu ila siba dan me za a ce yana kusa da uruciya kun gano wannan da kyau ku kaga ya tada wancan maganar na farko jama'a ba abin da ke rushe batu sai batu dan uwan shi asani nabi qawluhu inna qurza mata wal mughira amir al kufa cewa wai ai san da qurza ya rasu mughira shine amir al kufa haza ya'ani annahu lam yamut fi zaman ali radiyallahu anhu kama zahaba ilayhi al ba'd kenan wannan yana nuna cewa ba gaskiya bane da wasu ke cewa ai mughira tun a zamanin sayyidina ali ya rasu kaya kenan wannan maganan da ibnu hazmin ya kawo to ta taimaka ai wani raddin mu gano wannan da kyau ko ka sa akwai maganan mai magana in bai lissafi ba sai magana ya taimake ka kuna bayyana wannan da kyau ko sai malai ya ce madalla wannan magana na Ibn Hazmin ta ba wasu takadare ansa dake cewa ai shi mugira tun zamanin Sayyidina Al-Mahir Rasul sai ce to kaga wannan magana raddi ne kama zahaba ilayhi al-ba'd bal ta'akhkhara ila zamani Muawiya yace a mugira bai rasu ba yayi tsawon rai har zuwa zamanin sarki Muawiya li'anna al-mughirata kana muqiman bi ta'if saboda mugira yana zauna a ta'if ne tilatan muddat al-ikhtilaf bayna amir al-mu'minin ali ibn abi talib wa muawiya ibn abi sufyan shi bai shiga cikin wannan rikicin ba ana fara hayaniya sai ya koma ta'if din rigiman da ake ta tsakanin ali da muawiya yana can zaune bai ji ya sa kanshi ba summa qadima al-mughira ba'da maut ali radiyallahu anhu to bayan rasuwan sayyidina ali sai mugira ya dawo fa wallahu al-muawiyat al-kufa sai muawiya ya rada shi gwamnan kufa ba'da an sallama lahu al-hasan al-khilafa a bayan da hasan ya sallama mai khalifanci jama'a duk wanda yake halattan karatun al-awasim don Allah yanzu ba zai hada wannan karatun ya gane ba ba shekaran je muka wannan bayanin ba je ne ma ku ya sallama mai khalifanci da wannan ne wasu daga cikin yan shiya sai suka fasikantar da sayyidina Hassan wasu kuma daga cikin suka kafirta shi to in ya zama fasiki azzalimi kafiri to ina isma kuma ina isma ya daga cikin sharadin ingancin addinin shi'a shine dole imaman nan sha biyu sai sun zama masumai to in ya zama nabi daga ciki ya zama fasiki ko azzalimi ko kafiri ina isma kenan kenan ɗaya ya fada sai sun nemo shi to sannan kuma sun ce sayyidina Ali shi ya bar wasiya cewa bayan ya rasu Hassan ne zai hau mun gano wannan to yanzu kenan sayyidina Ali ya bar wasiya ga wanda yake ba imami masumi ba shi ma yayi laifi kasantuwan yin laifin da sayyidina Ali yayi ya tashi daga masumi yanzu kaga imamai gudano sun me sun watsi yanzu dole sai an nemo kuma wannan sune jigon imamancin to imamanci ya rushe daga tushe to reshe zai wani abu ne in kuwa aka ce abinda sayyidina al-Hasan yayi daidai ne to kenan khalifancin Muawiya daidai ne kuma wane ne ya ce ma sayyidina Hasan in ya zo ya mika mulki ga Muawiya sai ya ce Ali ne ya yi aiki ne da waganan da mahaifin shi Ali ya gaya mai saboda haka she khalifancin da Muawiya ya yi daidai ne domin a kwaci kujeran khalifancin al-Hasan da kuma na Ali dole shi a su nemi ɗaya daga cikin ramuka guda biyu su shiga in dai suka ce tabbas Muawiya ba daidai yayi ba to ba wanda ya aikata rashin daidai sai wa Hasan ne shi kuma Hasan daga wa daga Ali ne ina fata mun gano wannan ne kyau to jigon imama sun rushe to waye kuma za ka kafa in ka dauko Hasan ka dauki Husaini to shi kuma Husaini bai yadda da aikin da Hasan yayi ba to kenan shi yanzu Husaini ya saba mu imami wanda ya zama masumi mujtahidi wanda ya gabace shi to shi ma yayi laifi domin bai kamata a samu sabani tsakanin a imma waɗanda suke mujtahidai kuma masumai irin wannan ba domin shi'a sun ce suna daukan umarni ne daga Allah kenan imamai gudanar sun watsi guda uku na asali to in ka bukabi duk sauran ma haka za su tashi shi yasa addinin shi'a ya fi kama da addinin wasan kwaikwayo Allah shi kyauta mala ya ce wa bizalika jazama bin sa'adin da wannan ne ibnu sa'ad ya zo ya bayani qarara wa ibnu sakan wa sahahul muzzi a fi tahzibihi mustadillan bi hadith at-tirmidhi al-imam al-muzzi da yazo sai kaba hujja da hadithin tirmidhi cewa awwalu man ni'a alayhi bil kufa qurzat ibn ka'ab farkon wanda ya fara sanar da mutuwan mugira to qurzat dan ka'ab ne fa qala al-mugira سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول من نيها عليه يؤذب وعليه فالدليل الذي احتج به ابن حزم انما هو لنا لا له يشتو اين كادوكي ونن gashi muzzi ya ce san da ya sanar da mutuwa sai mu gera ya ce kuma annabi yana cewa duk wanda aka yi mai kukan mutuwa to za a mai azaba to sai malai ya ce tsaya ibnu hazimin ma duk dalilan da yake kawo a kan shi yake kawo dalilan namu ne rusa kan shi yake bai sani ba jawabin gano wannan ne kyau ko mutum ne zai zo yana faɗin magana sai ya ga maganganun duka a kan shi suke to kaga ya taimake ka yi to shine malai yake cewa ibnu hazimin duk maganganun da ya kawo mu ya taimaka kuma mun gode ba dalilai ne da za su kare shi ba summa innahu tajja bi amri umar bin riwaya sannan ya kafa hujja da hadisin umar da ya ba da izinin yin riwaya wata alimi sunan da kuma karantar da sunnoni bi hadisin huwa azharu da hadisin da yake a fili filin kata min hadisi sha'bi hadisi bukair bin abdullah bin al-ashaj da ya tashi kawo hadisin sai kuma ya kawo hadisi munqati'i namu muttasil ya ce mai munqati'i nashi munqati'i ya ce mai muttasili jama'a mun gano wannan nake ku ya akasanta kenan anna umar qala yace umar yace sayati qaumun ana nan wasu mutane za su zo nan gaba yujadilunukum bi shubuhatil qur'ani za su rika jayayya da ku suna zuwa da shubuhohi na alqur'ani dan su rikita addini su rikita ku fa khuzuhum bis sunan ko kuma ku cafke su ku rike musu makoshi da sunnoni fa inna ashabas sunan saboda ƙwararru gogaggu da suka ƙware masunna a alamu bi kitabillahi azza wa jalla sun fi kowa sanin littafin Allah wa bukair ma da yake ku koma isnadin malam bukairu lam yudrik umar radiyallahu anhu bai riske sayyidina umar ba wa lam yasma minhu bai ji karatu a wajen shi ba la khilafa fi zalika duk malamai ba wanda ya saba ma wannan na'am wa kada qala ibn hazm al kalam fi hadha akan wannan ma ibn hazm ya tsawaita magana walladhi yufidna minhu qawluhu abinda zamu fa'idantu daga cikin maganganun ibn hazm inna ma ma'ana hadha an nahy min umar radiyallahu anhu huwa al hadith bi akhbar shine abinda sayyidina umar ya hana shine hadisan da ke dauke da labarai na abinda ya faru na al'ummomi da labarai na al'umma da za su zo nan gaba da labarai na abubuwan da za a yi tashin alkiyama kun gano wannan da kyau ko ba wai hadisan hukunce hukunce da aqida ba amma salafa min umam min al'umam amma amma ashbahu mun gano wannan da kyau ko yace labaran al'ummomi da suka gabata da sauransu umar abin da ya hana kenan domin kada jama'a su shanta kema wannan abin da ya kamata su koya na addini ba su koye shi ba biktisarin wa huwa qaribun min tawjihil musannib rahimahullah malai yace ya kwaso wadancan maganganu na manyan malamai ya kawo su a takeicen matuƙa domin jama'a tsaya su fahimta kuma su fa'idantu domin su iya gudanar da addini kamar yanda ya kamata qawluhu fa yazkuruna alhadis wa fi riwayatil lisfiyan an bayanin falamma qadima quraza yayin da quraza ya isa garin kufa qalu sai suka ce hadithna zauna ga karantar da mu hadisi qala sai quraza ya ce nahana umar ai umar ya hana mu mun ga wannan ne kyau ko qala abu muhammad ya ce huwa al-musannif rahimahullah وقوله هذا وجيه جدا والحجة فيه ما رواه المصنف في باب البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم السنن من حديث الحسن وأبي موسى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعثه إلى البصرة وأن حديث هنا ننزام كرن تاشا غبا حديث ديكي تشوا سيدنا عمر نيايك أبو موسى زوا بصرة معلما ya je a matsayin malami da zai karantar da su falamma kadima alaihim qala lahum yayin da ya isa garin sai ya ce da su ba asani ilaikum umar ibn al-khattab yace umar ne ya aiko ni wa allimukum kitaba rabbikum dan in karantar da ku littafin ubangijinku wa sunnata nabiyikum da kuma sunnan annabinku الحديث وسياتي برقم يجي حديث النانزي زو ألمبان قريب يار دا تمانين دا بقوي anan gaba kadan malam zai kawo mana shi ashe in kun fahimci wannan Umar bai hana karatun hadisi ba kai dai akwai abin da Umar ya hana shine abin da muka zo mu karanta Allah maraukin sarki ya tsare mana imanin mu ya tabbatar da digadigan mu akan abin da yake so kuma ya yarda da shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum